إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya masjid Juma'a 26 ga watan Safa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 25 ga watan Oktoba shekara miladiya ta 2019 barkamu da haduwa a wannan masallaci da ake kira da suna Jami'u Sheikh Talha As-Salafi wanda kenan tudun jukun a garin Zaria a jihar Kaduna a nan Najeriya haduwa tare da ƴan uwa iyaye mata waɗanda suka taru don sauraron tunatarwa akan wata mas'ala daga cikin mas'alolin rayuwar musulmi Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan haduwa ta da kuma sanya albarka a cikin munasabar aure wanda a sanadiyar ta ne aka gayyaci wannan muhabara waɗannan ma'aurata muna musu addu'a da cewa barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fil khair a matashiyar da aka bayar a sanarwar wannan haduwa ita ce rashin biyayyar mata ustazai ga mazajensu ina mafita wannan na tsammanin shine abinda aka rubuta a takardar sanarwa wacce ta iske kuma na samu labarin cewa akwai abubuwa da suka biyo baya na maganganu da bayyana ra'ayoyi daga wasu ƴan uwa imani ko dalibai ko masu bibiyan wannan zaure na makaranta mai albarka waɗanda suke ganin rashin dacewar wannan matashiya ko kuma suka bayyana cewa ya kamata a yi mata kwaskwarima ɗan uwa Malam Yusuf Lawal Yusuf Habibullah ya same ni kai tsaye akan wannan magana a inda na ce masa ni kaina ina ta baba game da dacewar matashiyar da kuma me ma zan faɗa idan na zauna a kan shi amma ina ganin tunda dai ku da kuke tsare-tsare wanda ku ne malamai a waɗannan islamiyyu da zaurukan karatu kun yadda a tattauna a kan haka bai kamata wani kuma wanda yake ɗan kallo ko mai bi ya zama shi zai tasiri wajen canza muku tunani ba na ce inda malamai ne da masu karantarwa da waɗanda suke da ruwa da tsaki suka ga dacewar a canza to da sai a canza amma tunda ba su bane to ni ina ganin a wanzu akan wannan matashiya da fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa a kan duk da haka bayan dogon nazari sai na ga dacewar in yi mata kwaskwarima din zuwa ga cewa a in kirayi lacce da suna zuwa ga ustaziya wataƙila zai ɗan rage yawan kalmomin da ke ciki kuma ya suturta abinda ake gani kamar na kyara ko na tonan siriri da ake so a mata ustazai wanda kwata-kwata ba haka maudu'in yake nufi abu na biyu da nake so na yi tsokaci a kan shi shine a wajen sanarwar da aka yaɗa game da muhadarar wanda ta bi duniya kuma sakamakon tasirin hanyoyin sadarwa na tafi da gidanka na duniyar gizo an yaɗa wasu kurakurai musamman game da sunana na yi Malam Yusuf magana a kai cewa sunana kawai sunana Kabiru Abubakar sai kuma laƙabin Asgar wanda ya zama wani juz'un laye da jazza daga sunan duk wannan mutsaman da yi ta jerawa a jiki ba sa cikin sunana sunana kenan kawai Kabiru Abubakar Asgar babu Sheikh a cikin sunana ana iya cewa Dr. Asgar idan a jami'a amma a wajen gari sunana Kabiru Azzarkau, in kuma Allah ya samu malamin wanda ake bawa kowane bawo shi da babu da shi. Wannan haka kuma da kokarin dole sai an makala wani hoto nawa a ciki wanda ban san ma inda malamin su ya samu shi. Sai da nayi ta tunani ma na tuna shi a wajen wani taron ɗalibai da aka yi ne a jami'a, ya samu ya makali hoto na ba da sanina ba, ba da izinina ba. Allah ya yafe mishi da ni da shi gaba daya. Ina so in ba da tsuri har ila yau da cewa Hausa ta rikitacciyar Hausa ce, za a yi ta ji Hausa wata iri ko kuma shafuɗaɗɗiya da Larabci ko da Ingilishi, da sai a yi haƙuri da abin da ya sauwaka. Na san wasu musamman akwai masu bidiyon karatuttuka na har daga nesa suna yawan mulki ƙorafi a kan cewa Hausa ta rikitacciya ce. Baya da na iya da wannan abin nan aiki da ke cikin yarena, wallahu musta'an. Wannan muhadara da na kira da suna zuwa ga ustaziya, na raba ta zuwa wato gaba guda uku. Gaba ta farko tamhi shimfiɗa, gaba ta biyu ita ce bayani akan menene ke jawo matsaloli a gidajen auren mata waɗanda ake ce ma ustazai. Gaba ta uku menene waraka ko me mafita game da wannan matsalolin, sannan kuma sai naɗewa daga ƙarshe wato khatima. Ina neman taimakon Allah subhanahu wataala, nake cewa abu na farko shi ne tamhi, wato shimfiɗa. Ya kamata tun farko mu sani cewa ya kuma kowa masu albarka cewa saɓani da rashin jituwa a tsakankanin ma'aurata wani abu ne na ɗabi'a wanda ba za a taɓa iya guje mishi. Babu wani gidan aure wanda ya wofantu daga saɓani ko rashin fahimta ko rashin jituwa ko a samu takun saƙa ko ta tafin za a kan wani abu yau da gobe. Wannan ɗabi'a ce, ba za a iya guje mishi ba. A da haka idan abu ya zama na ɗabi'a ne, bai da zai a guje mishi, sai dai a nemi hanyar magance shi. Alal misali, babu yadda mutum zai rayu da rai da lafiya a ce kuma baya jin yunwa, ba zai yi ba. Sai dai kawai ya tunani duk san da ya ji yunwa to ya zai yi ta, shi ne ya nemi abinci. Babu yadda za a yi mutum yana da rai da lafiya ya rayu a ce baya zagayawa banɗaki dan biyan wata buƙata. Dole sai dai kawai ya tashi gida ya nemi banɗaki, ba zai ce zai wadatu daga wannan buƙatar. To haka duk inda aka zauna kuma da Bahaushe yake cewa zo mu zauna, zo mu saɓa, sai an samu saɓani. Amma yana zama matsala ne shi wannan saɓanin idan ya zama ya yi yawa ko ya hana zaman auren ya yi ko kuma ya haifar da matsaloli da suka biyo baya wanda suka ƙara ingiza shi. Don haka wannan shi ne abu na farko. Dalili akan cewa gidajen auratayya ba sa rasa saɓani, za mu yi ɗaukan dalili daga ɓangare guda uku. Ɓangare na farko daga cikin abin da Alƙur'ani ya nuna mana, ɓangare na biyu daga cikin abubuwan da aka tsinta a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ɓangare na uku kuma daga waƙiyar rayuwa, daga abin da muke gani a rayuwar yau da kullum. Idan muka lura a cikin Alƙur'ani mai girma a wurare mabambanta, Allah ya yi magana a kan wato gidajen aure da yadda za a katange su daga yiwuwar samuwar wata ɓarna. Domin shi Alƙur'ani ko kuma kice ita shari'ar musulunci tana da abin da ake cewa preventive measures, wato matakai na hana faruwar matsala, ba sai ta faru a nemi da za a yi ita ba. Duk abin da Ƙur'ani ya faɗa game da laifuka cewa yake a guji inda ake su, a guji abin da ya dawo zina, kar a je inda za a yi fasikanci, kar a yi kaza, kar a yi kaza, ba wai sai ta faru a san inda za a yi. Da haka misali Alƙur'ani mai girma yana cewa game da mata da mazajensu, Allah yake cewa wala tatamannahu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lirrijali nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi inna allaha kana bikulli shay'in alima, a cikin suratu An-Nisa. Allah yake cewa kar ku dinga wato yin buri kowa yana fatan ina ma a ce shi yake da abin da wani shi yake da shi tsakanin ma'aurata ko tsakanin wasu mutane daban. Allah yake mazaje suna da rabo daga cikin abin da suka samu, mata ma suna da rabo daga cikin abin da suka samu, ku nemi falalar Allah a wurin sa, lalle Allah ya kasance mai ilimi ne akan komai. Wannan hani ne akan kada mata da miji su dinga yin juna ganin yashi ko yi wa juna wato baƙin ciki da sa ido akan abinda za ta samu. Akwai namijin da in mace tana sana'a to shikenan sai shiga baƙin ciki da sa ido akan cewa tana fa samun arziki, yanzu za ta gagare shi, to Allah ya hana dan kar a samu wato matsala. Haka kuma fadin Allah da yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, har zuwa ƙarshen aya, har zuwa da Allah yake cewa wallahi تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال لنا آية كرشكة سنت أننا بياني أكبر يجزاء أول ولي لكيشي إذا يفعل سكان ماذا دماتا إلى الأولي وأن ينالوني إذواء بأشير كيشي ينالي أو قوائك جهة أرأس أو بياني أكير رأى ورول cewa idan sun yi kaza ay musu gaba ay musu gaba, za mu zo bayani akan wannan abu da insha Allah. Haka har ila yau dai a cikin sunan sai fa Allah da yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Idan ana tsoron shiqaq wato sabani ya tsanani tsakanin miji da mata, sai a nemo masu sulhu daga dangin duka biyu. Wannan ma yana nuni zuwa ga yiwuwar samuwar sabani tsakanin ma'aurata. Haka fadin Allah da yake cewa wa in imra'atun khafat min ba'daha nushuzan aw i'raba fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha, zuwa ga shafaya, cewa idan wata mace ta yi tunani ta ji tsoron cewa mijinta zai juya mata baya, zai fita barcinta, zai kuma yayin wata matar can daban, babu laifi su zauna a yi negotiation, a yi a tattauna, a yi yarjejeniya a kan kowa ya haƙura da wani haƙƙinsa, don dai a ci gaba da zama auren. Wannan ma yana ishara zuwa ga yiwuwar samuwar rikici. Haka idan muka kalli a bayanin da Allah ya bayar akan qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, a wannan sura ko ayoyi da suke cikin mujadala sun biyo bayan wani rikici ne da ya faru tsakanin wata mata da mijinta, har yi mata zihari kun ga rikicin ya faru kenan a aikace. Haka idan muka kalli abin da ya sauka na Al-Qur'ani a cikin suratul Tahrim da Allah ya bada bayanin irin wani rikici da ya kunno kai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsakanin shi da matansa, wanda har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu yaji baya shiga gidan kwana 30 ko 29 da yi wa kowa magana ba a cikin su da shiga gidansu. Kunga ashe da gaske an yi rigima din ta zaman da cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ta kai ga yayi yaji, kenan abun yana iya aukuwa. Kuma kenan babu wani gida da za a ce abu karfin haka, dan da akwai gidan da ya fi karfin haka ya kamata gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kan gaba wajen fifiko da dacewa da a ce san babu rikici. Amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fama da matan shi da irin wannan rigimi, wace da Allah ya musu tashi cewa ko dai su zauna da manzon Allah su mai da'a da niyyaya ko kuma Allah ya canza musu. A sallahu inda Allah kunna an yi dilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin azwajan asarabu inda Allah kunna, Allah ubangijinsa ya ga dama ya sa annabi ya take ku, kuma Allah ya canza mushi da wanda suka fi ku, sai da aka musu wannan tugaciyar tukunna, sannan aka ce kuma ya ba su zai ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna zuwa kishi, idan rayuwar duniya ko kuke so kuna so ku hole ne to ku zo ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Waɗannan duka nasoshi ne waɗanda za mu iya tsinkayar daga cikin su cewa rigima ko saɓani ko rashin fahimta abu ne wanda yake waƙi ba zai yiwu a kauce mishi ba a rayuwar aure. Ta ɗayan ɓangare na biyu wato ɓangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ishara a gurguje cewa akwai hadisai da dama da suka zo suka tabbatar da cewa an yi rigimu, an yi saɓanin aure a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a gidansa ko a gidan wasu sahabbai. Alal misali akwai hadisin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wanda hadisi ne mashhur yana cikin Sahih Bukhari wanda Umar yake bada labarin zuwan sa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya wa'ansa Hafsa wa'azi akan biyayya aure. Umar ne yake zauna a gidansa yana kirga kudade ko yana wani lissafi sai matarsa ta sa baki a cikin abin da yake sai mata tsawa yace ina ruwanki da abin da nake daki samun baki sai ta ce ka ci ka kai yanka tana can gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana tsagalgale mishi sai kuma nan kana so a maka biyayya sai hankalin shi ya tashi yace da gaske kike yace kwarai ko yace wanda ku ji haka tashi gawo shine Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi marmaza ya haka kayi da sirarsa ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Hafsa yace mata ai Hafsa yake Hafsa atughadibu ila kunna رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذره اليوم حتى الليل وإذا كان الآن شكو كتك ينفشيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم فقول الشيخ أوموني أجري ما كما كان بشبع قالت نعم تشيك وريكوا ثم ريكي لقد خبتي وخفبتي كيش غاقوا فعصا إلا لك لن يتمت فقا يشيك كارك رؤو دا آلش عوانا وانا كان تيكي رؤلنك sana ganin annabi yana san ta saboda kenta kake rubuta ita ki tsaya mun aiki karki da zai shi da bani bani idan ba ki da shi ki tambaye ni Hafsa ba da zuwan nan fadan da ya mata ba sai da sai abinda bai dace radiyallahu anha wa an abiha almuhim kun ga da gaske kenan ya auku a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wannan rigima har an zo yin sulhu sannan a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad suka fitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'lamu idha kunti radiyatan wa idha kunti alayya ghadba yace ina ganewa a san da kike jin dadin zama da ni kuma ina ganewa san da kike fushi da ni tace mushi ya kike ka gane kace idan muna zaman lafiya in zaki rantsuwa take cewa rabbi muhammad idan kuma ba ma muna cikin fada ko ba ma jituwa in zaki rantsuwa take ce wallazi anzala alquran ko ki ce wa rabbul ka'aba wato kusnin shi ba ta fada idan tana jin roshi shi to kun ga ashe ana yin fushi ma a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ki mishi magana salawatullahi wa salamuhu alaihi haka a hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa kamar da Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah suka tada shi ne ina ji shaiba da isnadi tabbatacce wanda ana ke ba da labarin cewa wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo mishi kyautan wani abinci yana ɗakin Aisha ta kawo abincin Aisha kawai yake fushi ita ta kafa kawai ta hambara kwanan abincin kwanan yanzu dai abincin ya watsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya tattare abincin nan ya ce ga wasu yara da suke zaune a wajen kulu fa inna ummakum kad farat ku ci abincin nan wannan mata ta yi mishi ta ci shi ya haura mata hankalin nan sannan ta lalata musu kwano ta fasa musu kwano sai annabi ya ce to a dauki kwanon da aje a gida qas'atun bi qas'atun wannan ma yana tabbatar da aukuwar ire-iren waɗannan abubuwa haka in muka kalli irin yadda Aisha da kanta radiyallahu anha take bada labarin cewa tana matsar kishi da Khadija binti Khuwailid radiyallahu anha tare da cewa ba ba ta nisi Khadija a gidan auren ba sai da Khadija ta rasu radiyallahu anha sannan aka auro ta amma saboda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wafa'i cika alƙawari yana damuwa da labarin Khadija kullun yana mata labarin Khadija fa wa Allah kaza 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 sai ta zama tana kishi da matacci da ake cewa ko abin yana damun ta kullun har wata ran take ce mishi wai kai kana ta labarin wata bazawara ko ta riga ta mutu Allah bai canza maka da wata bita ba yake ce mata Allah bai canza mu da wata bita ba sai dai wata daya yana mata tilawa wannan karatu kullun kuma take da sai tana mata cewa Khadija ta nika daraja sai daga nan na gane cewa Khadija ba sa'a ta bace ke da dina damuwa da alamar ta haka hadisin ainihin wato rigima da ta faru tsakanin Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu da matar da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje gidanta yace mata aina ibn ammi ina mijin nake tace gashi can waya da yaje masallaci ya kwanta yake shigowa gidanta saboda mun yi fara kaga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarta da tarbiyyarta amma ita ma suna yin fara da mijinta zaka abu ne na tabi'a da ba a iya abin nan hanawa a wannan hadisi na Aisha na Fatima yana cikin Bukhari shi ma da Muslim a kuma riwaya ta Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Abu Bakar al-Baihaqi rahimahumullah ajma'in da isnadi tabbatacce wanda ya ba da labarin cewa mata wajen su 70 sun zo sun kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo kara cewa suna ta yin fada da mazajin su kuma hamala da dukan akan duka shine annabi yake cewa to wanda yake duka mata ba shi daga cikin zababban mutane a cikin ku da duka mata haka hadisan suka zo da ire-iren wannan labarai masu yawa to ta fuskar kuwa waƙi'in rayuwa abinda yake faruwa wato abinda yake reality wato abinda kowa ya gani ko kuma ya faru da ke ko ya faru da ƴan uwanki ko ya faru da mahaifiyarki ko ya faru da ƙanwarki a gidan aurenta ko da makwabciyarki ko da ɗalibarki ko da ƴar ajinku ko kuma ke da kanki ya faru da shi waɗanda suke zaune suke jina a nan waɗanda suka yi aure za su tabbatar da wannan cewa ta taɓa yin rigima da mijinta ko da kishiyarta ko ta yi cuta ko an cuce ta ko an bakanta mata ko ta bakanta wa wani tun da aka fara aure a duniya haka yake har yanzu ba a fasa ba za ka ba ki ga dattawa in za a kai amarya za a yi cice ba to ki ta haƙuri ba ki ta haƙuri haka kuma maza ake gaya musu shi ya aure ai ta haƙuri in ba haƙuri ba zai yi ba dole sai an yi saɓani wani auren ba a wuce mako guda sai wanda suka yi auren sun fara da damar me yasa ma suka yi auren mako guda kafin asabar ta zagayo sai su fara da damar amma kuma haka za a haƙura a ita zama dai in Allah ya kaddara zaman har a zo a saba a haƙura da rigima ta zama ba kuma rigima ba wannan shi ne waji na tabbatar da cewa duk mai saurare na kai tsaye ko daga baya in dai ya taɓa yin aure ko namiji ne ko mace ne gaskata wannan cewa duk yadda kuka fahimci juna matsayin saurayi da budurwa ko masu neman aure bayan an zo cikin auren wanda zaman gaskiya ne zaman gaskiya da gaskiya ne to wasu abubuwa za su bayyana saɓanin abubuwan da ake tsammani wannan kenan to an ce wannan saƙo zuwa ga ustaziya ne ya kamata mu san wai wa ake nufi da ustaziya don wanda ake saƙon da su su sani lafazin ustaz ko ustaziya wanda hausa ce da aka aro daga wani yayi asali su ma larabawa ba kalma ba a yaren su take ba wannan kamar yadda malaman lugha suke faɗi asalin kalmar an aro ta ne daga ainihin wato yaren da ake ce ma Farisa yaren Farisa wato Persia kamar yadda a ce yaren ƙasar Iran ce wanda a can yaren su abin da take nufi malami ko kuma wanda ya kware akan wata sana'a kuma har yake koya wa mutane kamar a ce ƙwararren magi ko ƙwararren kela ko ƙwararren mai ainihin wato aikin ba da magani ko makamanci su sai a ce mishi usta wato ƙwararre gogagge lokacin da Farisa suka shiga musulunci sai suka shigo da yaron su daga nan sai wannan kalma ta yi na so ta shigo cikin musulunci sai aka waye gari ana ba ta irin wannan ma'anar tun da girmama mutum da sanin cewa ya iya wani abu ko ya ƙware a kan wannan abu الإمام الحافظ أبو الخطاب ابن دحية أشكل تابوشي المطرب يا بارة هنا العباري شواء كلمة رباء أسأل الله رب شبش هكا الزواليه ذا أبو البقاء العقبري أشكل شريه ديوان الشاعر العباسي شيني أبو الطيب المتنبي ذكر صحاب السفر كما يلزو أشكل tura a cikin literature na musulunci da wannan ma'ana domin cewa ustaz yana da kuma gogagge ko ƙwararren malami wanda ke koya wa mutane ilimi kamar yadda za mu gani misali a cikin tarihin Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallam a inda Imam Az-Zahabi yake ba da labarin cewa Ahmad ibn Hanbal yana cewa Abu Ubaida ustazun Abu Ubaida ƙwararre ne haka yanzu a cikin ainihin wato ha ila yau na tafi Abu Sheikh Al-Asfahani wato akhbaru Asfahana da yake labarin Malam Abu Abdullah Ibn Manda yake cewa Ibn Manda ustadu shuyukhina wa imamuhum, ustadu shuyukhina malamun malamun kuma imamuhum. Al-Imam al-Bayhaqi a cikin littafin shi mai suna As-Sunan al-Kabir ya hakaito labarin wani mutum mai suna Al-Hasan ibn Mansur wanda malamin su Bukhari ne da Muslim ya rasu ga ta 238 an zo a bashi alƙalanci ya gude kuya ya ta addu'a ya ce Allah ya sa ya mutu bai dade bai mutu da haka bai wannan alƙalanci. To wata rana ya shiga ya ce ya shiga gun malam Yahya ibn Yahya al-Naisaburi malam Imam Muslim ya ce ya mai sallama sai malam Yahya ya ki kula shi. Sai a wajen sai yake cewa da kaltu ala Yahya ibn Yahya فسلمت عليه فلم يلتفت الي فجلست ناهيه حتى تفرق الناس فدنوت وقبضت راسه فقلت يا استاذ شنو ابن نيكي سودنا مالا ديتشي يا شنو وانا مالي يلي سلمى شنو مالي يلي كلا شي انا فشي شي شي بن شي داك واتي غباكي دا شي جي كام انشي سمبنشي شي مليتشي مشي يا استاذ كما داوسا شي الله شي كافر تفاد و الله يجي كمل kun ga suna amfani da lafazin ustaz don girmamawa sun nuna cewa malin haka har ila yau a cikin littafin Shu'abul Iman na Imam al-Bayhaqi ya bada labarin wani abu da aka ambata daga Imam Malik rahimahullah wanda Isma'il ibn Abi Uwais wanda malin kawunsa ne kuma Malik malamin sani ya rasu shi Isma'il shekara 226 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ibn Majah dukkanin su da hadisan shi yace sami'tu Khali Malik ibn Anas yaqulu qala li Rabi'a naji kanin wan mahaifiyata Malik ibn Anas yace Rabi'atu ra'ay Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman yace wa Malik Hussein yace wa kana ustaza Malik Rabi'atu ya kasance malamin Malik. Cikakken labarin shi ne yace wa Malik man safala suwa ne ne wulakantattu sai yace Malik yace man akala dinihi wanda ya ci duniya wanda ya nemi duniya da addininsa sai gara cewa Malik fa man safala safala suwa ne ne kaskantattun cikin kaskantattu sai Malik yace man aslaha duniya ghairi bidini wani ya gyara wani addini ya bata duniya ya gyara wani duniya ya bata addininsa. Malik ya ce fasal daren to daga nan sai malamin ya bashi ijaza cewa ya je ya karanta ya kai malami ya je karanta ashan shi sai ko wannan malami an kira su suna ustaz da aka adda can a cikin larabci kalmar ustaz na nufin malami ko kwararre ko gobe. A wannan zamanin namu da kuka zo sai dan zama tana nufin abinda nasara ke ce ma a yarinka turanci abinda ake ce ma professor wato babban malami a jami'a. Haka kuma mutanen da ake ganin girman su kamar manya kamar dattawa da ana kiransu da suna ustaz. To amma mu a ma'anarta a nan local ma'ana a sakin dinmu na Hausawa ko na Musulmi a arewacin Najeriya kalmar ma'anar da ta kwantata ta yi kunci a yadda da zarar an ce ustaz ko ustazu ko ustaziya abinda ake nufi shi ne yan kishin addini yan addini gabade wato yan izala yan ahlus sunna yan salafiya yan MSS masu tsage wando masu barin jemu masu yin hadda masu zuwa gun wa'azi mata masu sanya dogayen hijabi da niqabi masu zuwa gun muhadara masu yin sallar tahajjud masu azumin litinin da alhaji yan musabaka yan addini ga nabi shi su ake ce ba ustazai haka ne ko kun ga an kuntata ma'anar magana. Dama kalmomi suna samun kansa a cikin wannan tatafurgan wani lokaci ma'ana su tai fadi wani lokaci da kwatata kamar kalmar siyasa wanda aka yi tana nufin shugabanci da jagoranci ta zo san kwatata ta zama kawai ma'ana ta dimokuraɗiyya ko ma kacin ƙarya da yaudara kamar kalmar ainihi wato abin nan daƙiq kalmar daƙiq a larabci tana nufin abu ne tsari ko wanda yake an yi shi yadda ya kamata. ko wanda yake yana da kyau amma da aka kawo ta Hausa sai aka bata ma'ana aka sunan su naka ce da kiki wanda sai da tsari ko da sabon da yake kuma an bata ma ma'ana kishiyar ma'ana da asali duk wanda yana cikin abin da suke ce ma abin nan wato al-iqtirat al-lughawi aran kalma da musayar fasaha tsakanin harsuna idan ka idan muka ustaziya da muke nufi shine mace musulma mai kishin addini wacce take da alaka da karatu ko zuwa islamiyya ko zuwa hadda ko musabaka ko take yin duk wani activity da ya shafi kishin addini da gwagwarmaya an san ta a cikin anguwa an san ta a cikin dangi an san ta a cikin kawaye cewa mai kula da addini ce da haka ko da a ce sauran mutane suna faɗin kalmar ne da gilgilanci to kake ga take a madan gilgilanci ki dauka karama ce darajar shi da ce miki yan shabishu ko a ce miki yan yawon banza ko a ce miki yan jekar da kika gani ko yan talla ai gara ce miki sadaka gara a sai ki akan addini a san cewa addini kika sadaka ya ce miki mutunci ya ce miki addini akan a ce an san ki a wani abu can daban wanda ba shi ne kyau a daga cewa ina ganin ya bamu haske akan wa ake nufi da ustaziya wato tamacin ustazu wanda kuma a ƙashin gaskiya daga cikin abin da ya sa wato wannan matashiya ta taso shi mutane da dama sukan auri ustaziya ko da su ba ustazai ba ko da su ƴan duniya ne kawai kusan yanzu haka ake an bar ma ustazai an bar musu harkar lahira sauran mutane sun fi riƙe harkar duniya da ka koda ma ana wata maza ta shafa a jini sai ka sake ai wannan ku ya shafa kamar su ba su yi ba ne su kawai abin da suka dafa da shi shine kasuwanci noma kiwo karatun boko a sana'a ku kuma ustazai ku je ku dafa da hada alqur'ani ku dafa da zuwa gun muhadara da tahajjudi da zuwa gun tafsiri da sauraron malamai da yin sadaka da yin azumin litinin da alhadis ku je ku yi ba wasu to da haka sai aka wayi gari hatta waɗanda su ba su da ba su da saki da ustazanci ba suna son zawo ustaziya malamai islamiyya kullum ana kawo musu cikiya ana neman mu da za a kun an jigun musabaka duk wata mata da aka gani ustaziya da kyakkyawar abin nan wato tilawarta sai ka ga yan duniya da masu kuɗi suna abin nan wawa su kwashe ta kowa yana ganin idan ya aure irin wannan to ya gama cin riba to idan ya aure ta a tsammanin shi zai ga wata ɗan ƙaramin mala'ika ce zai samu wato babu matsala kawai to idan ya je ya samu matsala sai ya zama ya samu wato haibatu amal ya zama abin da wato ya zama disappointment ya shiga cikin damuwa cewa shi kuma zaka iya yin abu kaza ya dauka zai same ta irin da aka ce ya nisa annabi lassunnaka ahadin min an-nisa in takayyun yana tsammanin ta laysanka ahadin min an-nisa Allah zai dauke da ni a kawo na rai cewa nan ne abin da ke jawo ustaziya take da farin ciki shine kowa yana son ya auri mace da kirki ita kuma ana da yakinin da kirki ko ana kyauta mata zato da kuma galibi da kika malamin islamiyya da ustazai maza wanda galibi su talakawa ne sai dai da Allah ya ci ta kun ci ta kore ne kun ci saboda sun mayar ya tarbiya ta taso ana ganin akwai mawuru da aka san yana san da ko yana nuna alamar yana shishina ta amma dare daya Allah ka yi mutum ne wani zai zo kawai da mota da kuɗi da kaza ya je ya sai iyayenta ya biya maka wanda kuma na ya canza mai babar da gida da sauransu kafin ka ce Jack Robinson a hankalin da ya juya sai dai kusa da yanzu da kawai ana wuce ta a cikin wata mota tana numfashi ƙasa-ƙasa shi kuma yana ci gaba da tilawa abin da ya yi in ya yi don Allah ya karba to sai ya zama da dama waɗanda ke auren su mabiyar lokuta ba ma su da yan wasu wanda ba su goma din su ba a tunda mutane ne dole tana ganin wannan ya zo da abin nan da kyakkyawan tattalin arziki wanda kuma ku tafi kullum suna tattalin shi a islamiyya rigar shi ma sai a hankali yau shi aka yi tawuri ba a mata kusa yi cewa ba kowa da zai yin wannan istiƙama ba to idan aka je gidan auren sai a ga ashe ita ma tana da duk matsalar da kowace mace ke da ita to aka zai mata hukunci sai a tsananta wajen hukunci domin wannan shi ne ɗabi'ar mutane wato laifin da su suke yi tunda su mutane ne gama gari idan ke da ake miki kallon ustaziya kika yi laifin to zaki zargin kifiyar da kike suke wa kansu za ce haddake da za a ji gidan wani biki su suna rawa ke ma idan shetan ya zuga ki kace bari ki dan taka sai a ce haba wanda ke ma haddake su ba su yi rawa ba kamar a ce su ba su yi dafi a kai kuma ce su da haka shi sa matar shi ɗayan wanda ba ustaziya ba tana yin wannan laifin amma yana hakura saboda yana kallon daga magarin mutunci amma ke da kike ustaziya dan kike wannan laifin to sai ninka miki wato zargi kuma wannan haka qur'ani ma ya nuna daga Allah ya fara matan manzo Allah sai sama cewa wa kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati rabbika ku dinka tana abin da ake karantawa a kullum na qur'ani da sunna sai aka ce idan sun yi laifi man yati min kunna ribashi min za'af la hal azab a cikin wanda sai da za a ninka mata azaba so ta da ilimi kun tana da sanda suke cewa a ranar alkiyama malamai waɗanda suka yi aiki da ilimin za a musu azaba tun a cikin alkiyama za a zaro hannun jiki shi yana gun kasa yana gun filin alkiyama saboda bai aiki da ilimin sa to haka tun a duniya mutane suke ma ustaze wannan kallon ina so na takaita lissafin wato jami'an da ke iya kawo rigima da saɓani tsakankanin ma'aurata ba wanda suka shafi ba ga ustaziya kaɗai ba yana iya shafin kowa kuma ina fatan ku kula da su sosai wanda ba haka ba don Allah idan ta gama ku mutu ne ke cewa baya shi idan kuma akwai ƙari ina fatan ku tsara mu akwai su da yawa amma da zarfin takaita akan guda 10-11 wanda nake tunanin cewa a mafi yawan zamantakewar mu a wannan ƙasa da ake cewa ƙasar Hausa ko Najeriya ko arewacin Najeriya to galibi a ɗan ƙaramin experience ina wannan abubuwan suna faruwa sannan kuma na tattambayi wasu wanda suke gudun malaman islamiyya ne ko limamai wanda suke yawan sunan aure ko alƙalai ko dattawa a guwa na kuma yi consulting wasu sources wasu wato kundayen bincike na zamani waɗanda aka yi su don tattauna wannan matsalar a matakai na digiri mabambanta to da haka sai na kai ga tsaburo waɗannan na farko shi ne abin da na faɗa ɗin nan khaibatul amal wato disappointment mutum ya zama bayan auren yana nadamar ashe wannan abin haka yake saboda mutane da dama suna tsammanin mace ustaziya kamar mala'ika ce to shi ita ma ta yi mutum da ta yi aura ɗin ya zama cewa tana tsammanin ya fi haka ko dai a halayensa ko a nagartarsa ko a wadatarsa ko a kaifin basirarsa ita dai shi zai da wannan ba ta yi mishi ɗawa da haka za ta zama tana mishi rai da abubuwa da mazan alal misali mace ce ta yi hadin alqur'ani ta iya wajen riwaya kala nawa ta san fassara ta san hadisai kai kuma ka zo ka lallaba ta ta aure ta ana zuwa yin karan baka da kudi ya bai da rafi musaffa wani ruwa mata haddata dole ta raina mutumin da ta same shi a haka sai zama tana nadamar da ya sa ma dama ta sani ta ba ta yi wannan auren to haka shi ma ta ɓangaren shi ala sai ya samu abin da yake tunani game da ita ba haka ba ce yi duk wannan tarin karatun ko ba ta iya abinci ba ko ba ta iya biyayya ga mijin ba da makamantan su na biyu tattalin arziki wato abin nan tsarin rayuwa ko zuruf na rayuwa wanda suka zo da wahala kuncin tattalin arziki rashin wadata ko talauci ko kuma ya zama mutum ya kasa biya mata bukatun yau da kullum sutura abinci da sauran bukatun da misali da yake biyan sai da sai wannan kuka lura hatta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan matsala kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين هما تحبون وأن الآية تاتو كان يبين دماتا سكة تارو سكة يبكر سكة تدول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكارا مسكو نجي بني براس يدرا سنة شمو على سكة قوم سكة هانا جدي سكة كبرو أكا يامش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقولون تسلينا مسكة فيها رنش يباج الإمام البخاري ده مسلم سكة وتوشيوا أدد لوكا سنة بكر يادي لغاجي yanzu yana ma Aisha fada Umar shi ma yanzu ji labari har ya shigo gidan ai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ra'aita binta kharija da ka zo yadda muka yi da mata ta yar gidan Khalida sa'alat din nafaka ita mata ta tsaye cewa sai na ƙara kudin ce bane yace zai fushi da tashi dan baki ta har mun zama sai kuma yayi dariya yake ce mushi kaga su ba sun abin da suke ce muke su da ka idan ta dalan arzikin mutum bai kai ba abin da yake bukata kuma ta kasa ta kasa hakuri akwai yiwuwar wannan ya zama dalilin rai da samun sabani sai kuma tsananin fushi wani a tsananin kishi a nan alghaira kishi dabi'a ce ta dan'adam maza da mata duka suna yin kishi akan abu da suke kauna sawa'un miji ne ko wani abu kuma ba zai yiwu a hana mata yin kishi ba Allah bai tsara su don kansu ba sai dai ya zama kishi ki kira yin shi a bisa mizanin da addini ya yarda da kuma mutunci wato abin da ake cewa ma'aruf abin da aka sani a mutunci idan ko kishi ya tsananta ku dai ku yi fata matsala shi ne ba da ma kici ku ji ko ta bugo mishi waya ko ki ga yayin wata murdushi ko yi kiran sunan ki ya manta yake wata sunan wata ko kuma kin taba sanin labarin wata mata shi da ta mu ko wata kuma shi da bai aura ba wata ma yan ya ce aka haifa ta haifi da aka sa mata sunan wata tsohon budurwar mijin aka yi rigima ma'ana ya taba yin wata budurwa sunan ta Hafsa yanzu kuma haifa mishi ya ce ya sa mata sunan Hafsa shikenan rigima da rigima ta tsananta dan ne za a sa sunan wacce misali su dai waɗannan matsaloli na kishi a bisa ɗan ƙanƙanin da ne zai haifa da rigimu da yawa da kan zaki kishi kishi a hankalci wanda bai wuce mizanin shari'a ba kamar a yanzu zaki ga ana samun rigimu da dama suna biyo bayan tasirin wato kishi sannan akwai al-ikhtilaf fil huwiyya wal adat sabanin babbace da ke samuwa sabanin al'ada ko sabanin wato ra'ayin ra'ayi a rayuwa idan aka yi aure mata da miji al'adun su suka bambanta ma'ana ba kabila ɗaya suke ba ko ba al'ummar su ɗaya ba idan ba su ba a hankali ba wanda ya fi sabani sosai ko kuma sabani akan kowa ga abin da yake so a tun da kan misali irin abincin da suke so su ci tun ba su ita baki a kai ba yana san irin abinci kaza ita kuma ba ta sani yana san irin shiga kaza ita kuma ba ta san irin wannan shiga yana san irin harka kaza akwai mijin da misali irin ɗan boko wanda bai so in za ku fita unguwa ya kike irin wannan shigar kin lullaba ko ina din nan da liƙafi da safa hannu da safa ƙaba kin saka wani gilashi ko ba a ganin kuma baya san in an ji kuma abokan shi za a ce matar shi kin ce ko ce ko ba za ki fita da ke laba kin ga sabanin ra'ayi yanzu ba muna maganar wake da gaskiya a ciki ba abin da zai haifar da rikici dole a rinka rikici a irin wannan kin kina ganin mutum babu hijab fasikanci ne kuma haka ne shi kuma yana ganin ya za ya fita da gari a haka a lalle to wannan yakan haifar da sabani shi ma sannan sai kuma ikhtilaful awlawiyat wato sabani ta fuskar cewa kowa yana da abin da bai take cewa priority ne abin da yake dauka mafi muhimmanci da kuma ke abin da yake dauka mafi muhimmanci ki abin da yake muhimmanci a kuki shine kullun ki dai lafiya ki je alin hada saboda lahani ko ki je ki bargi da tare shi ko kuma abu makamancin wannan shi kuma yana so ne a dinga fita ana zuwa misali ana zuwa ana dan shan shawarma wata kila ana dan kallon Hausa din arewacin wadannan ba a daga kaba shi kuma za ki ga cewa kina yin wannan to ai hadda ki zata samu matsala za ki wani shafin ko ki jiya warke ki kinga abubuwan mutum wato abin nan priority abin da kowa ya dauka da muhimmanci wani abu da dauka da muhimmanci ko shi ne kasuwanci shi sana'a shi zai je ya wuna a kasuwa ko office kuma ya dawo da lissafi ko ya zo ya buɗe computer ko ya ɗauko takardu ya sanya lissafi yana buga waya sai kuma wani kila kina so a zauna a ɗanyi hira a ci abinci tare da sauransu to wannan ma bambanci yakan iya kawo sabani haka nan al-ijhad bil amal tsananin yawan aiki wanda musamman ga mata wanda suke ma'aikata ma'aikaci asibiti ko malamin makaranta ko 'yan kasuwa wanda kuma mafi yawan mata yanzu aiki mabiyan mata ne musamman da suke tsakanin shekaru 35 zuwa ƙasa da su aiki saboda wannan bala'i da turasa ka mutum ko ina kaje malamai makaranta mata ne ɗan kasuwa mata ne ma'aikatan asibiti hadis bila haraj to yanzu haka kai mata suna zuwa suna aiki a construction site inda ake gini za ga mata injiniya mata aiki mata aiki nakka mace ta kwadago bala sana ko mata lauyoyi da mata nurses to idan sai ka gama wannan aiki ta shawara mukaddara nurse ce ta je ta yi aiki ta kwana ta wuni a cikin asibiti tana kula da marasa lafiya ta zo gida ba abu da ta yi wajen na kulawa ta su ta yi bacci shi kuma zai ta kawo mai abinci yana so ta saurare shi sai ta ga cewa ya tafura mata da wuya da shi daga nan sai a fara samun rikici da sabani shi yana ganin ba a cikin lokacin shi ne mai hara mata ta ki ba tana wannan aiki amma kuma yanzu aiki yana nema ya zama ya fi shi muhimmanci malamin makaranta sai ta dawo ta kwaso takardun yara ta ba su assignment ko ta tamaki ko kuma a ce za a tafi a dinnan za a tafi wani course ko za a tafi retreat ko za a je excursion duka dai a cikin yi mamu miji lokaci wannan yana jawo rigingimu shi ma sannan a cinye mafi yawan lokaci a wajen gida ka ba mu aksarin aukat sandar mai ya zama cewa mafi yawan lokaci kina cikin shi ne a wajen gida auna islamiya auna a wurin abin karatu an yi kaza an yi kaza sai da musura lokaci kankani ya nake wuce ko kuma shi ma mutum ya zama ta ɓangaren shi yana samun wannan matsala rayuwarsa ko kuma irin aikin da yake ko kuma irin al'adar da zaji mazan Hausawa suke da ita cewa ko an dawo aiki karfe hudu ba za a shigo gida ba za a je a zauna ne a majalisa a cigaba da kira ana shanti ana cin balangu ana sauraron rediyo ana tattaɓa wayoyi ba wanda zai shiga gida ko dokar ta ɓata aiki sai bayan isha wasu ma sai sha ne na dare sannan za su shigo gida wannan kuma al'ada tana taimakawa kuma wajen kawo rigingimu a gidan mu sai kuma muhakatul ghayr kwaikwayon wani kiga wani tana yin wani tsarin rayuwa ita zaki bai koyi ta shi da abin da ya faru da Umar ibn Khattab ne ba da labarin cewa tun da suke Makka matan su suna jin maganar su gaba daya da aka dawo Madina fa idza nisa'un yace kullama asharal quraish nadlibu nisa'a mu quraishawa mun kasance mu karban matan mu fa kadinna al ansari fa idza hum qawmun tadlibuhum nisa'un da duka zukun an tsara wasu masu su kuma duka abin da ya bu da yake cin mijin ta ce gaba ɗayan su sai da kau sai mun zo wasu mutane ta kallibu hu sai mun mata su buka kusu kada dika nisa'u nayi a hunna min adabi ko min da'abi da sai ansa sai matan Makka suka fara koyan adab matan Madina da ya kuma matan Madina su koyi wannan hadin hadin kirki sai su musu da ke na banza so da Madina su da ka hadu da abu mai kyau da na banza to ne na banzan ke ba ta rike ba ka da ruwa mai kyau da ruwa mara kyau sai zama duka mara kyau da ka sai matan Madina suka fara koya matan Makka mugun hali ce mu ta ija ai ni mijina kaza ne wallahi bai isa ba sai suka fara koya to kwaikwayon tsarin rayuwar wata sawabu a ce matan wani mijin ne kishiyan sau ne kenan ko kawai a ɗaya a gidan mijin da can daban ko wata makwabciya ko wanda kuke office mate ko malamin da kuke karanta tare da a makarantar firamare kar ki take wata koya miki tsarin zaki rayu da mijin kowa ya nashi kowa ya rayu akan nashi tsarin in kike da kina kwaikwayon na wata za ki haifa da kanki matsala dan mijin ku ba yake ba ne kowa da hannunsa kowa da tsarinsa sannan akwai daga ciki akwai at-taqiyya raina miji rai idan ya zama ta fi shi kuɗi ko ta fi shi ilimi ko ta fi shi dangantaka wannan yana jawo rai mutum ya je ya aure mace ta fi shi ilimi kamar da muka faɗa da farko ta yi hadda ta yi islamiyya ta saurari karatu na malamai iri daban-daban ta je lantoci ta to da shekara 15 tana dun malamai tana sauraron su malam Ja'far Mahmud Adam su malam Albani su malam Bishagu su Dr. Abdullahi Gadan Kaya su malam Musa Asibu Sunna duk malaman da yake yayi su kowa tana jin karatun shi ya dai ka kuma tun da kana shige kuma kawai kasuwa kake zuwa dole da dinga raina ka za a faɗa abu kankani a musulunci baka san shi ba sai ta ce Allah raba mu da auren gashi ne shikenan daga nan san matsala to wannan yana dawowa ta kuma haka ta fuskar dangantaka dan dangin ta ko gidan su ya fi gidan kai mijin ko kuma ta fuskar wadata babanta ya mutu ya bar gado mai yawa ko yan kasuwa ce ko tayi wannan karatu boko na zamani ta samu aiki a wani wuri mai gwadi tana jin albashi mai nauyi wata sai kuma kana tamane shi da wasu yan mukaddarka kana tana yau kana sai da gudu ke shi zaka samu kudi na ka to sai dan akwai rai shi da malamin sai cewa a kula da wato abin nan kafa'a wajen aure kowa ya aure kininsa saboda ka samu wannan matsala sannan akwai tasiri na al-aqarib wal ashrika tasirin yan uwa ko abokai yan uwan miji ko yan uwan mata ko abokan miji ko abokan mata sun yi tasiri cikin rayuwar auren kamar irin uwan miji ko miji yana da wasu yayi mata waɗanda galibin su ala ba da warawa ne madan sun mutu ko sun kasu zama aure an kace su zo su ta kawo matsala a cikin auren ki ta zuga kalu akan cewa wannan tana takewa da yawa ya kamata a mata kishiya ya kamata a saba da ka'idoji to da yana kawo rubi shi kuma ta fara fada da su yake tana fada da mamban shi ko tana fada da yan uwan duk abin rikici haka kuma abokai su ma suna ke san da mutum tunani ta bangaren miji ko ta bangaren mata sai kuma na karshe a cikin lissafin da shi yawan korafi komai haka take a cikin take korafi komai haka yake ce ba ni ba duk abin da aka hau sai ce ba irin shi bane ko bure da aka sani ce wannan ya kwana wannan kwakin da aka suka ne kyau bane wannan a tabba ai da buci wannan an sai daga su ai an daina ya yi irin shi katin da ka saka mu ya zaka saka mu kati ni ba na gudu nake so ba na ciyar nake so ka san da daina aka bani da gudu komai komai aka wuce kai korai an shi da ta cika wannan doye babu yan ne ce wannan ai ai taraba ce ba na san irin tawakkali ko mun gane in ya zama komai kina yin korafi a kan shi da abun korafi da ba na korafi ba shi ke nan daga nan su ku bari da kima da musu ya yi kuma masu albarka a ci a ganin ku da tunanin ku da abin da kuka sani kun fi sanin wannan matsalolin shin wannan abubuwan da gaske akwai su na tsara a kan gaba irin su din da wasu ma za ku iya karawa ko to ya rage mai tunanin da ya yi mafita game da waɗannan matsaloli to a ɗan uwa masu albarka a kullum mutane a cikin matsalolin rayuwarsu suna tunanin mafita to akwai hanyoyin samun mafita iri daban-daban wani lokaci mafita akan nemi ta kowa gwargwadon tunanin shi ko tarbiyyar su ko rayuwarsu yanzu yin wannan matsalolin na aure akwai hatta consultants wato ƙwararru mustasharu akan harkar aure wanda ake zuwa gurin su ba mutane shawarwari akwai wanda suke karatu mai zurfi a sociology ko a abin nan conflict resolution ko makamancin su sun san halayyar dan adam sun san yadda ake warware rigingimu har yanzu sun kasa samu da mutane mafita sannan akwai kuma al'adu da ake bi irin al'adunmu na da za a ce komai ya faru a ce ki hau ya tana yin yaji ko ta zo gidansu kawo kara babanta na dawowa zai ce tashi da koma ba zai saurare ta ba za a sake a ji da bakin ta ba wata ma a kan gidan iyayenta mijin zai zazzage ta ko ya buge ta amma ba za a kare shi a ce ai mijin ki da ki hakuri zaman aure hakuri ya gada dan haka ake yi wata mai da sawa da su ba ku labarin cewa dan haka ake ba a sauraron kai da ce yaji ko mun shi da yake zaki za ci ne ko ta hakuri wannan ma ya kasa haifar da mafita da ko abu da ya zama wajibi mu koma zuwa gare shi ne mu koma zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala wato alqur'ani da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu su ne ne abinda qur'ani da sunnah suke mana kanani a matsayin mafita a matsayin yadda za a samu waraka daga irin wannan rigingimu da shi ne nake so da kuma na wasu ɗaiɗaiwan hadisai bayan wasu ayoyin alqur'ani wanda a cikin su ne tunanin cewa za a iya samun mafita game da mafiyan wannan rigingimu na kasa su zuwa gida biyu akwai abubuwan da ake son a yi matsali da kuma abubuwan da ake so a bari wato abubuwan da ya kamata ki aikata da kuma abin da ya kamata ki daina aikatawa wanda za su taimaka wajen ki samu salama a gidan auren ki a daina kawo ƙarar ki zauna lafiya da mijin ki sai ki samu kira duniya da lahira a cikin abubuwan da ya kamata mace ta dinga yi don ta samu wannan salama da zaman lafiya da mijinta na farko akwai wato kamar guda hudu ko biyar abu na farko shi ne ba a su zauji bil ma'ruf biyayya ga miji ki dinga zama mai biyayya ga miji alsa abin da bai saba wa shari'a domin biyayya tana zama dalili na kiyaye rayuwar aure ta karfafa kauna ta kuma sanya a samu fahimtar juna kuma ta ja mijinki zuwa ga kyautata miki kuma da Allah yake cewa rijalun qawwamuna 'alan nisa shi kuma ne da wannan ayat cewa mijinki mai gidanki Ibn Kathir da yake fassarawa yake cewa ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati ay huwa ra'isuha miji shugaba ne ga mata wa kabiruha kuma koga ne gare ta yace wal hakimu alayha sabab mai mata hukunci ko mu'adhibuha idha awajjat kuma shine mai mata ladabi idan ta karkace da ba ke da cewa mun yi shugaba ne gare ki mai gida ne sayyidina ne gare ki idan da girma ma shi kira bashi mutunci sa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad da Ibn Hibban suka riga wanda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya inganta shi a littafin Adabuz Zifati kisuwar mubaha wanda Allah yake cewa alayhi salatu wassalam idza sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت قال الله يجي إذا ما تجي صلى الله عليه وسلم سي أزم رمضان تجي أي فرج الجنة هو الفرنا سأل من تيوز الهبيية رانا الكيامة ذا الشيء ما تزور إشغاء الجنة تقوفة تجي قدامة shi alalar biyayya ga mijinki za a ce ki shiga aljanna ki zabi kuma da ke gada ba kin ga wannan ba karamar falala ba shi har ila yau a cikin riwaya ta Imam Bayhaqi wanda Shaykhul Albani rahimahullah ya inganta ta a cikin littafin Irwaqul Dalil fi taqrid ahadith manar as-sabil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law kuntu amiran ahadan an yusalla li ahadin ghairi Allah la amartu al-mar'ata an tasila li zawjiha da zan umarci wani wani sujuda wanda ba Allah ba da na umarci mace ta dinga yi wa mijinta sujuda da Allah yake ke shiga mana cewa wallahi nafsu Muhammad bi yadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa zawjiha hatta tu'addi sorry la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha annabi yace na rinki da Allah wanda ne nake halin sa mace ba za ta iya biyan hakkin Allah ba matukar ba ta biyan hakkin mijinta ko mun san da ki da azumiki idan mijinki baya jin daɗin da rayuwa da ke to Allah baya son wannan ibada annabi yace walau sa'ala ha nafsaha wa hiya ala qadabin lam tamna'u da miji zai nemi buƙatar ki alhalin kina kan siddi na abun hawa to bai halatta kike mishi a'a wannan dake yake tabbaci da ka ana neman ki da ki zama mai biyayya ga mijinki abu na biyu shine siyanar da irdin zauji wal muhafazati ala malihi wa waladi kiyaye mutuncin miji da kiyaye masa dukiyarsa da kuma ƴaƴansa Allah ya ce as-salihat qanitatun hafizatun lil ghaib ma hada Allah ko aure mata na gari qanitatun malami suka ce mu'i'at masu biyayya wanda hafizatun lil ghaib malamai suka fassara cewa shine wanda take da ta sallau ila gaibi ba ta tunanin wani miji ke mijinta ba ta tunanin wani miji ke burge ta ko ta dinga tunanin ina ma da mijin wacce ne mijinta ko ta dinga tunanin cewa wallahi wani ma ya fi mijin ta iya karya guda ko ya bi shi iya magana ko ya bi shi iya jida da iyali kar ki dinga tunanin wani miji ke mijinki sannan aka ce walau bi nazarati nazarati muriba koda da kallo ne wanda zai zama akwai wato raibu a cikin shi akwai shakku ko wata kalma wanda zai nuna ainihin wato farfasa kan taima wani ballantana sai alƙawarin gabuwa da wani ko ta aikata wani samu sannan bai halatta ga mace da mutuncin wani abu na iyalan mijinta ko dukiyarsa ba kamar da limamu al-Tabarani ya rubuta hadisi akan haka a Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin sunan sahiha abu na uku shine ka kula da shuhur dinsa tunaninsa da damuwarsa dole ki kokari mijin ki dinga ganin ki a kyakkyawar kama da kyakkyawan ado da sakin fuska kar ki bari ya dinga jin magana mara daɗi daga bakin ki duk magana da zai zo mai daɗi ce magana ce ta mutuntawa da girmamawa ya zo a cikin hadisin al-Imam al-Bayhaqi a cikin Shu'abul Iman da Imam Tabari a cikin Fathul Kubra wanda hadisi ne shi ma sahihi muzala sai sun yi cewa bana ba ku labarin matan ku wanda za ku zo da su aljanna ba, suka ce muna son wannan labarin. Sai ya ce su ne alwadudu al-aqud, wanda ne kaunar mijinta wacce kuma take amfani ga mutum. Al-aqud ala zawjiha allati idha ghadiba, wacce idan ya fushi mutum ja'at, za ta zo gare shi wata da kuya da hannu ne ta kama hannun ta a cikin hannun shi kun mata ku da suka ce da shi la abuku gumban wallahi ba zan yi bacci ba hatta kan ba a ce ka haƙura ta zo wato ta rauma ma a gaba gare shi ta ba shi haƙuri. A cikin riwayar al-Imam an-Nasa'i da Ahmad wanda Malam Albani Nasiruddin da shi da Ahmad Shakir sun inganta wannan riwaya, Albani ya hasana ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu nisa'i khairu, aka tambaye shi wata Mustafa al-Hindi, sai yake allati idza nazara ilaiha tasurruhu idza nazara, in ya kalle ta ya ji dadi a ransa, wa tuti'uhu idza amara, in ya ce da yi ta aikata, wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, ba ta saba mishi game da kanta ko dukiyarta, bima ya karau hatta dukiyarki mijinki yake da cewa akan ya layi karki dinga yin gaban kai. Akwai mutum mai suna Asma'u dan Kharija wanda ta bi da cikin mutanen Kufa da zai kai mata ƴaƴan shi zai aure, yake mata nasiha, yake gaya masa wasu lamuri masu muhimmanci. Ga abin da yake ce mata, yake ya bunayya yake yata innaki kharajti min al-bushri allati fi darsi, yau zaki fita a gidan da aka yi miki, fa sirti ila firashin lam ta'rifi, zaki koma inda baki sani ba, wa qarinin lam ta'rifi, da abokin zama wanda baki saba da shi ba, fa kuni lahu ardan yakun laki sama'an, ki zame masa kamar kasa sai zai miki kamar sama, wa kuni lahu bihadan yakun laki imadan, ki zame masa kamar abun shimfiɗi sai zai miki kamar wato sirki, wa kuni lahu amatan, ki zama baiwa gare shi, yakun laki abdan, sai zama bawa gare shi, wala tahfi, kanki yawaita wato korafi da naci, fa yadda kallaki sai guje ki, wala tubaki an, kanki dinke ne da shi fa yansa ki sai ya manta ki, yace wa in janani fa dubibinu, in ya kusance ki kusance shi, wa inna a'ayni, idan yayi nesa da ke fa ku ya mu zai ka da shi bashi hayya kuci, wa hafazi an fa wa ainihi wa sab'ahu, ki kiyaye hancinsa da kunnen sa da idansa, kar ya ji sai kanshin da yake so, kar ya gani sai abin da yake so, kar ya ji sai magana da yake so, wannan na cikin zamu ya gudu ne abin da ku ba da cewa da yake neman ki shi da yawa mutum hidima a gidansa. Sai dai akwai sabani da yawa akai, ko ya halatta ko wajibi ne ko ba wajibi mace da girki ko ta yi wanke wanke ko kaza, amma dai wannan sabani da kanun malami ba zo mace, abin da aka sani a al'ada shine cewa mace tana yi kiyaye, wanda shine al'ada din duniya, wanda duniya yanzu da aka waye gani an canza ta gaba daya. Ya zo a cikin hadisi da yawa cewa matan sahabbai suna yin aiki. Asma'u ɗar Umayyi radiyallahu anha, matan Zubairu ɗan Hawwa Allah ya ƙara masa da, tana ba da labari game da cikin Muslim da wata riwaya a cikin Bukhari da Muslim cewa mijinta ta ce ba yi da komai sai dokinsa wanda yake hawa gida, ba yi da bawa, ba yi da komai, ba shi da gida, ta ce da haka ni ne nake komai a gida. Tana ba da labari take cewa ya aure ni ba yi da dukiya, ba yi da bawa, ba yi da komai, ni nake zuwa in ɗebo wa dokin harawa ko ciyawa, ni nake wa dokin wanka, ni nake yin duka duka irin na dusan duka, ta ce ni nake zuwa da ɗebo ruwa, ni nake kula da gonansa, ta ce kuma gashi ko abinci bai iya ba, ba ta iya yin gurasa ba, ce don haka sai wasu mata ne makwabta suke taya ta yi mata abinci, ba ta samu lokacin yin abinci, kuma manzo Allah ya taba ganin ta ɗebo wannan ba wannan doki harawa sai hana ta ba, ma'ana shi kuma kina da Musa kira ki wanke ta, kira ki wanke roba roba nan ki shi wanka tsaf, ki wanke kayan shi ki goge, ki taje mishi kan shi, ki mishi polish a takalmansa, komai na shi tun da shi bai kamata, idan ya ga rashin kula da yawa zai samu daraja a gumbu jiki, amma wato hatta shukari ba ta iya dauko mishi da ya dauko da kanshi abinci ma sai dai a ci mishi gayi nan ka je ka dauka. Wannan yana cikin Bukhari da Muslim cewa mata suna yin aiki. Fatima ƴar ma'aiki radiyallahu anha wa sallallahu alaiha
tana yin aiki a gidan miji har hannun ta yake kanta har da wani mun zaba sai ta bai bata bawa ya hana ta kuma sai dai bata salati kici ta ci gaba da wannan salati yan mata da yin ina bata muna gani wai kuma masha Allah abu na karshe da gaskiya wanda ake neman ki daki a gurguje lokaci na tsurewa shine ki zama abu na karshe da ake guji nuna mishi girma da wafa'i shine takaba idan mutum ke yaro su wajibi ne ki mishi takaba takaba da tana nuna zuwa ga girman mutum da mijin da kuma bin umarnin shari'a wata mata ta taba roƙon manzon al-Furai'a bint Malik ta roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijin ta yaro ba shi da gida ba shi da komai ya bar da gidan yan uwanta gidan iyayen ta takaba har annabi ya ce ta je sai ji a dawo da ita kusan ya tambaye ta me kika ce ma yace kuma gidan da mijin ki yake musu takaba arba'at ashhurun wa ashara kamar da qur'ani ya ambata karan cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'at ashhurin wa ashara cikin suratul baqara abu na biyu da gaskiya wanda ya kamata ki shine banda wadannan da ya kamata ki aikata akwai kuma abin da ya kamata ki guje mawa wanda za su sa a zauna lafiya a gidan aure na farko shine da'a da aka ce ayi wa miji to da'a tana kewaye da abin da yake ya tabbata a shari'a la da'a li makhluqin fi ma'siyatil khaliq da kuma hadisin inna mabba'atu fil ma'ruf wani yana cikin bukhari da muslim wanda kuma yana cikin sunan muslim da imamu ahmad da mu jama'a da imamu abu al-qasim tabarani dukkan su sai ne da cewa ba'a mutun da'a sai abin da yake ya tabbata a shari'a da su yi umarni da abin da yake ya taba a shari'a ba za a mishi da yake haka nan wajibi ne ki guje wa cutar wa miji ki guje wa cutar masa da magana ko da aiki ko da cin mutuncinsa ko da wulakantawa ko da gulmansa ko gulman mahaifiyarsa ko ɗan uwansa ko kuma da rai a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga Mu'adh bin Jabal Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda wata mata a duniya ta cutar da mijinta matar shi a aljanna daga cikin hurul ayn za ta rinka cewa qatalakil lahi lahu Allah ubangiji ya tsine miki albarka yake dinu innama huwa dakhilun alayki ai wannan mijin ba ko ne a wurin yushaku an yufarik in yufarikaki ilayka muna nan muna jira ya rabu da ke zo da mu ki ji batsiwa ya aljanna ke miki ba idan anan an ce iya yi rasu ne miki da ke tsoro ya kamata ki ji tsoron tsiwa daga lahira sai da tafiya shi na shiga abin gidi ya lalace kuma yi ka taba babu albarka saboda kina fitar da mijinki sannan ya zo a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga Abu Umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda uku sallar su bata wuce daidai cikin kullun salatu billahi jaru salatuhu azan bata wuce daga cikin su akwai bawa wanda ya gude bakon gidansa daga cikin su aka ce wa ra'atu bata wa zawtuha alaiha sakhitun da mata da ta kwana mijin tana fushi da mijin da aka sai kin guje ba wato a fushin miji wannan shi ba shine gaba ta wuce ne guje fushin miji gaba ta wuce a guje ma bidci kufranu ashir wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ra'aytu nara fa ra'aytu akthar ahli an-nisa naje na ga wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bukhari yace na ga wuta yau mata da cikin gidan wuta mata ne a da mafi yawan ɗan wuta mata ne a wata riwayar mata da masu kuɗi sai mata suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me ne jalabe ke cewa saboda kuna mutunce ma alherin da aka yi wannan alheri ko ne miji ko mahaifi ko makamancin su ya zo a wata riwaya cewa takfurna al-ashira don ya zama al-ashir ismul jinsi ne ya zama ko miji ko uba ko kuma al-ashir ya zama miji kawai annabi yake cewa law ahsanta ila ilahu tazara thumma ra'at minka shay'an la qalat ma ra'aytu minka khayran fa wannan yana sa a samu tade sannan a cikin hadisin da Imam Bayhaqi ya tsara Hakim annabi ya ce la yazuru Allahu ila farhatin la tashkuru zawjaha wa la tastadri an Allah ba zai kalli mata da ba ta gode wa mijinta ba ki saba da yau guji godiya da abin da ya baki ce na gode Allah ya saka alkhairi Allah ya kara arziki
mata masu hankali suka zauna ma haka nan kusa suka gode miki su ce kai wannan na gode maka da baka aure ni ba ya sani ai wallahi na gode maka Allah ya saka maka hijiya ma ka aure ka aure ka da kai ma wallahi na gode ubangiji Allah ya kara maka daukaka Allah ya dukan mahaifa Allah mu hijiya hada da kai har aljanna ki san duka shi kina mushi kira ni ko mun gane sai dinka jin daɗi zama da ki yana mutunta ki abu na biyar shine an ana kici ce miji ya sake ki annabi ya ce a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud daga sahabi Sauban radiyallahu anhu annabi ya ce wa ayyu ra'atin sa'ala zawjaha talaqa min ghairi ma ba'd fa haramun 'alayha ra'ihatul janna duk mace da gudu baki ta ce a sake ta mana ba tare da wani laifi ba to Allah ya haramta mata kaishin aljanna fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kusan on daily basis mata suke mana za ta dinga yi mishi gadadi da challenge cewa in ka haifa ka sake ni mana in ka haifa a cikin wanda ka sake ni idan ba zina ka yi aka je ka sake ni mata suna faɗa wa mutane irin wannan maganganu so da dama ana faɗa kuma in an sake ta su kana na dama to shi ne abin da manzo Allah ya ce a kan duk da yake malamai suna faɗa cewa idan ya zama da gaske akwai cutarwa ko akwai matsala to babu laifi tana iya neman a sake ta don a bata buƙatar shari'a shine sai an bi abin nan wato kuma su ma ga wata kariya su aka rubuta kariya sai shawara da iyayen da ko malaman da ko gaba da ita idan suka gamsu akan cewa dan dai wannan auren babu alheri a cikin shi ba zai cewa a cikin sannan na gaba shine haramun ne an hana mace ta hana mijinta ya ji daɗin rayuwar shi da ita ta ki shi ta ki zuwa wurin kwanciyarsa ko ta dinga mishi abin nan wato ta dinga ba ta yarda da shi ta rinka ga dama ko sai ta rinka ga dama a cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim daga Sahabi Abu Huraira manzo Allah yake cewa idza da ar-rajulu ra'atahu ila firashi fa lam ta'ti fa bata ghadban 'alayha la'anat al-mala'ikatu hatta tusbih idan miji ya nemi mace ta wurin kwanciyarsa take zuwa ya bi shi da ita to mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye sannan abu na gaba da aka hana shi ne ifsha'u sirrul jima' ta je tana bada labarin alaƙa take tsakanin da mijinta wata rana manzo Allah sai da kai da maza da mata yana musu wa'azi a cikin hadisin Imam Ahmad sai yake ce musu ya kuma za halata yanku na zuwa ya bada labarin abin da ya shi da matarsa suka shi yace ya kuma ta hala kuma kuna zuwa ku yugo suka shi sai wata mata take cewa ita Asma'u ke take cewa wallahi innahum la yas'aluna ya manzo Allah wallahi ana yi sai ta bi suka kusa ke misalin haka kawai misalin shaytani ne shaytaniya da suka gamu suka yi da kowa na kan su daga cikin abin da aka hana wanda ba a son kiya mata yake na mata aure shine ba sai halatta ki azumi ba na nafila alhalin mutum ke yana gari sai ya ji da su sai ta dinne ko alhadis sun fi shawwal ne arafa ne wane ne ayyamu bibi ne ko wani azumi ne ba za ki yi shi ba sai in da ido da mutum idan ma kika dauka idan mutum ya zo ce ki karya wajibi ne ki karya ya zo a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi cewa la yuhillu imra'atin an tasuma wa zawjaha sha'irin illa bi idhni baya halatta ga wata mata ta yi azumi mijin ta yana gari ce da idan sa sannan an hana mace abu na gaba da aka hana shi ne mace ta je ta dinga tuba kayan ta a gidan ta ba gidan mijin ta ba wannan ma annabi ya yi kiwa akai da yake cewa ayyu imra'atin naz'at thiyaba fi ghairi baytiha kharaja Allahu anha fikrahu duk matan da take cire kayan ta cire hijabin ta ko ta yi tumfur a wani wuri wanda ba gidan mijinta ba kamar yanzu a zamanance idan mata suka je irin shaguna da ake musu gyaran jiki za a yi mata gyaran fata ko gyaran fara ko gyaran gashi ko wani abu makamancin ko za a yi mata masaji za a yi mata tausa ita sai ta cire kayan ta daga ita sai wanda waya haka shi ko zai ci da sun yiku gidan wanka kuma ka rubuce shi to wannan Allah ya Allah shi ma zai ya ga shamaki da ke tsakanin shi zai tona mata hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi irin wannan abu da dama suna nan da yawa amma lokaci ya kore kwarai da gaske ba zai yiwu kai karshen su don haka ina so na cike muku da wani hadisi kwaya daya ko guda biyu aka ba da labari ga bidan Imam Muhammad ya fitar cewa wata mata ta zo gurin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta gama bukatar ta sai ta ce ke mata azatu ba'alin anti ko kina da miji ta ce ina da miji sai ta ce to ya kuje da shi ta ce to ina yin iyayi na wajen biya mishi bukatun sa guru biya abin nan damuwar su ci amma dai ka san ya mun ga Allah mazan ne wallahi sai korai ko sai na bana iyawa sai annabi ya ce ba ki je banguri ki je kokari ki duba ki kokari dai ki duba tsakanin ki aina an ci bin a wannan matsayi fa innahu jannatuki wa nariki shine aljannaki shine wutaki wanda shine abin da ya kamata ya zama a cikin yana miki eko yana yi wato yana dawowa cikin kullum ki koyo shi cewa aljannaki da wutaki in kin gyara shine aljannaki in kuma da wutaki na fa dan wadannan magana suna cewa ina sare kuma na san kowa ma yana da cewa maza suna da matsalolin da suka fi na mata sosai an ce sosai dan me za a tara mata su a kan musu fara haka to amma saboda shi ne mabukin maganar amma tsakai da Allah mu maza matsalolin mu suna da yawa dole mu faɗi gaskiya a kan kanmu galibi a mafi yawan rigingimu da ake a gidajen aure maza ne ba su da gaskiya a cikin rigima goma watakila guda takwas maza ne ba su da gaskiya ko da a ce idan an zo rigima matar tana yin abin da bai dace ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Al-Imam Tabarani da yake cewa annabi ya ce bai halatta ga wata mace ta shigar da wani gidansa ba da izinin mijinta ba bai halatta fita ba da izinin shi ba kai bai halatta fita ba ko da a ce ya ba da izini amma ba da dukkan rai ba sai annabi ya ce wala ta'tazilu firashuhu wa in kana azlama minha kada ka kaurace wa gadansa ko da shi ne bai da gaskiya to ko da a mafi yawan lokuta mu ne ba mu da gaskiya amma ko kuma muka zo sai ku yi kuma ku yi wato kuramun cinta da cinta ba ku yi ni fa bil ladhi ya'zam fa ila ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka anna huwa liyus da ka yan kuma masu albarka iyayen da sauran masu sauraron na wa kaina nasiha da kuma mata cewa kowa ya kokari ya ga yayi abin da yake shi ne gaskiya shi ne akai ina cewa kuma ila yau na san ban baiwa wannan gobi hakkin sa ba saboda kurewar lokaci da kuma yanayi amma ina fatan nan abin da fada abin da yake daidai kuma insha Allah ya sa mishi albarka kuma Allah ya ba mu dama aiki da shi wanda yake kuskure ko tsuban harshe ko karancin ilimi ko karancin fahimta ubangiji Allah ya bi mini da ku gaba ki da Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin tarayya aurace da muke matsalar da suke ciki ubangiji Allah ya kawo su waɗanda suke sirga sun zama sun zama mana ciki to Allah ya ba mu hakuri da juriyar daukar su kuma Allah ya ba mu ladan hakurin da muke da junan mu ko mu gane cewa waɗannan gidaje na aure to tushe ne na gidan al'umma zai yi wa al'umma ta rayuwa ku da zaran an wargaza su to kuma an wargaza al'umma da ke yake ina nufa godiya ta musamman ga yan uwan da suka yi suka hada wannan muhadara su ne su Malam Yusuf Lawal Yusuf da sauran masu taimaka musu ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya zama gaba gare su Allah kuma ya sanya musu ikhlasi a ayyukan da suke yi na da'awa da yaɗa ta da karantarwa babu shakka su rike aiki mai wahala aiki kuma wanda yake mai kunci a bako mai tsananin lada idan sun dage a kai idan su rike Allah ya saka musu alkhairi ko kuma iyayen mu mata wanda suka tsare su tsare wannan muhadara ina muku fatan alkhairi Allah ya yi saka musu alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku da zuriyarku da ƴaƴanku da sarkanku da bayanku ubangiji Allah ya mai ku bayan ku Allah ya sa albarka a rayuwarku kuma Allah ya sa ku zama masu biyayya ga mazajen Allah kuma ya sanya albarka a cikin rayuwar aure ina fadan wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah
sa ake gudanar da zafi a kawo da wasu iya tana da biyayya ko tana da hankali
mai ke sa a samu ne ke shi a wanda kake kuma na da ruwa wannan kafa mu amsa mai tambaya ta ji take cewa assalamu alaikum malam ne ne hukunci mai tsanan buɗe ke fara aure to malam idan buɗuwa ce zai fara tsaya a ɗakin amarya to malam sai kuwa gidan ta ce ta tsara mai sati ɗaya kuma da ta halarta ya ci gaba da kwana a ɗakin amarya
da ya halarta ya halarta wata mace ba ma wata an yi amarya ba haka nan kawai ya halarta ki bai wa ƴar uwar ki ko abokin zaman ki ba ta dama cewa kuke kwana a ɗakin ta fiye da kwanakin da ake yi ne ke kwana a wurin ki saboda wata masala kuma a ce ba ta da lafiya ne ko tana da wata lalura ko kuma ne ta samu ta saba da mijin ko ya koya mata addini dai ya halasta shine wancan ayar wai ibra'atu khafat min ba'di hadhi shuma aw irada abin da ya faru kenan da Sauda ibn Mu'min radiyallahu anha ta bai wa Aisha kwanan da daga ya halasta kuma ya halasta bil akhash idan amarya ta zo ki mata wannan kyautai ki karba ta mijin ki wajen shekara 8 7 ko tare kullun sai ki ba mata shi ta ce duk ba matsala bane insha Allah
I am a man. To ba ta cikin sha aljanna ba da ka ba kyau ka dinga cewa a sake ta ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah mu daina wannan ɗabi'a ki nemi mafita ne a kan ya za a yi a gyara ba wai ki ce a sake ki ba ba kyau wannan ma mun fi tsoron Allah
sai mai tambaya ta wata ke cewa assalamu alaikum malam Allah ya bada basira malam don Allah ne ne matsayin mutum da idan ta san mai mijin ta za ta yi unguwa misali gida biyu sai ta kare gida ɗaya
idan kika tambayi mijin ki zaki je anguwa iya inda ya miki izini iya nan ya halarta ki in kuma har zaki je wani waje to sai ki sake neman izinin sa cewa to na je wuri kaza amma kuma a makwabta an ce an yi rasuwa zan shiga ne gaisuwa sai dai idan kin san mijinki a tsarin sa ya baki dama ki yi haka domin ya danganta ga yadda mijin ya baki dama akwai mijin da zai ba matan shi dama cewa in ta fita duk inda ta je ya kamata ki tafi kin ya ga tara da hankali amma dai lalle bai halarta ki je ba aslan wani wuri ba inda ya ce miki ki je ba bai halarta ba in kika haka kuma kin saba wa Allah mun ji cewa ko da ya yarda ki je amma sai zama ya yarda ne ba dan ran shi yana so ba to da rasa kifta ba ya zama ya yarda ne saboda kace ya rasa yadda zai da ke ko kin faɗa mishi ko ƴan uwan ki ne suka zo suka ce dole sai an baki ki tafi tare da su to a irin wannan yanayi ma kika fahimci baya so amma dai ya hakura ne dan zaman lafiya da ke kuma suke ce ke ma kin hakura dan ki yarda da shi wallahu ta'ala a'lam
barak Allah mu da akwan kafin dan tashi akwai sanarwa
zan bawa wannan ko wace ce ka ba shi sai abu Aisha au
zuwa an jima ku.